نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا تبي البركة مسلا تشونغ اللقا لكن تشكين غلوم بوشي أجهر بوشي أوانا يمشي نلي تنين yau 19 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu Taha inda muka kwana akan ayata 22 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da mutumin da ya sa bai samu horaka a ɗaya ba a sallar juma'a, wato ya zo ya samu an ɗago daga ruku'u ta raka'a ta biyu, to ya mutum ko ya ya kamata ya yi. Abinda mutum yake riskar juma'a da shi shine ya riski ruku'u aƙalla ya riski ruku'u a raka'ar ƙarshe, wato ya zo ya samu ruku'u a raka'ar ƙarshe. To wanda ya riski juma'a in ya tashi zai kawo raka'a guda ne ya yi tahiyya ya sallama. Amma wanda ya zo ya samu raka'ar ƙarshe liman har ya tafi sujjada ko kuma ana zaune bai samu ruku'u ba, to wannan bai samu juma'a ba. In ya tashi zai sallaci raka'o'i hudu ne, wato zai sallaci azhar. Wannan shine abin da aka samu daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sabu wannan daga Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, kamar yadda yake cikin littafin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba da Al-Musannaf na Abdul Razzaq da Sunan Kubra na Baihaqi, dukkaninsu suna cewa idan mutum ya zo ya samu raka'a to ya samu juma'a, idan kuma ya samu liman har ya zauna ko ya tafi sujjada to wannan zai sallaci raka'o'i hudu ne. Wannan shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya hikaito shi daga Anas Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum. Kuma Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine ijma'in sahabbai, ba a san wani ya saba musu akan wannan ba, saboda haka ba a riskar juma'a sai da riskar raka'a kuma ba a riskarta sai da riskar ruku'u. Akwai wanda shi kuma yake tambaya game da cewa akwai ta kungiya na jinta ma'aikata ce, ta ma'aikatarsu ce wacce za ka riƙa ba da ajiya a gurinsu, wai asusun ajiya. Idan ka haɗa 200,000 to za a iya ba ka rancen 400,000, wato in ka yi ajiyar da ta kai 200,000 za a iya ba ka rancen 400,000 a cikin wannan asusun. Sannan idan ka zo biya za ka biya tare da ba da wani fasancin a kan wannan abin da ka karanta, ko 5% ne za ka bayar, sannan daga baya kuma za a iya dawo maka da 200,000 ɗinka da ka bayar gaba ɗaya. To yake tambayar hukuncin wannan. Ina ga wannan a ƙarara yake, ba wani abu ne da yake a ɓoye. Duk sanda za a ba ka rance ka tashi biya ka ƙara wani abu, shi da ake cewa riba, ita ce ribal qard, ribar da aka yi ijma'i a kan haramcinta. A baka rance lokacin da ka zo biya ka ƙara wani abu a kan abin da aka baka, saboda ka karɓi rance da riba su kuma waɗanda suka karɓa sun karɓi riba, ka ba da riba su kuma sun ci riba, wanda wannan babban laifi ne a musulunci. Saboda haka bai halatta ba. In taimako ne shi da ban bashi, malamai suna kiransa aqdu irfaq, wato wata yarjejiya ne ta tausayawa. Abinda aka ce za a tausaya maka, to bai kamata a ce ka ba da wani abu ba. In an ce har ka ba da wani abu, to ba magana tausayawa, ba wata riba da ya kamata a ci daga wajen ka. Shi yasa malamai suka yi ijma'i akan wata ka'ida cewa kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Duk bashin da za a baka dan a amfana da kai, to wannan amfanin da aka samu daga wajen ka riba ce. Saboda ko bashi ne za a baka, amma a ce za a baka bashi amma da sharadin sai ka mana aiki, to wannan aikin da kai riba ce, saboda bashin ya zama haramun. Ko a ce ka ba da bashi amma za ka ba mu aran motarka, za mu ɗauko kaya, za mu ba ka bashi amma da sharadin ka ba mu aran motarka mu ɗauko kaya, ko ka ba mu gidanka mu zauna. To wannan sunansa riba, haramun ne bil ittifaq, bil ijma. Sai kuma wanda yake tambaya game da sallar gawa, cewa ita ma kamar farilla ne, kamar yadda ake sallar farilla. Wato limai yana ɗaukewa mamu karatu, karatun sallar gawa a asirce ake yinsa, ba a bayyana ake yinsa ba. Saboda haka babu magana cewa wai limamu ya ɗauka, limai ya ɗauke maka. Saboda haka kai ma abinda kake yi shi ne kana yi masa addu'a, shi wannan mamaci kamar yadda liman zai masa addu'a. Saboda haka in ka shiga sallar a raka'ar farko za ka karanta fatiha da sura. Ke wasu malamai suna cewa ba za a karanta sura ba, amma karanta sura ya tabbata, hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi dan Abbas. Saboda haka karanta fatiha da sura a raka'ar farko. A raka'a ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, afwan ina manufin kabbara. A kabbarar farko za ka karanta fatiha da sura, a kabbara ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan bayan kabbara ta uku sai ka yi wa shi wannan mamaci addu'a, ka roƙa masa gafara da rahama da jin kai. In ma baka haddace addu'ar da ake yi ba, ko cewa kake rabbi ghfirhu rabbi ghfirhu rabbi ghfirhu warhamhu rabbi ghfirhu warhamhu, yayi in baka haddace ba, kuma ka haddace abin da ake faɗa sai ka faɗa. In baka haddace ba, na san dai babu wani musulmi da bai zai iya faɗan rabbi ghfirhu ba ko warhamhu warhamhu, ko wanda kai ta faɗa addu'a kake masa, Allah ya masa rahama, kuma babban abin da yake bukata kenan a lokacin. Sai ka kai ta fadar wannan, akai kabbara ta hudu shikenan sai sallama. Akwai hadisan da suka zo akan ƙari bisa ta hudu, yawancin hadisai sun zo ne da kabbar bari hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu sama da kabbar bari hudu, akwai wanda yayi biyar, akwai wanda yayi shida, har zuwa wajen kabbara tara. To amma wannan ba shi ne ya fi yawa a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Shi ya sa wasu malamai sukan ce yana yin haka ne ga wasu waɗanda suke na musamman, yana ƙara musu a kan waɗannan kabarbari ɗin. To duk sanda aka ƙara kabbara, to addu'a za a ci gaba da ita in har an ƙara ɗin. Amma galibi abinda aka fi ruwaitowa shi ne kabarbari guda huɗu, idan aka yi sai a yi sallama. Saboda ka ba maganar liman ya ɗauki, in liman ya ɗauke maka kai mai amfanin ka, to ba ka da wani amfani kenan, ka zama cikon benci. To kusan tambayarsa ta biyu dai abinda ita ma kusan abinda muka faɗa shi ne zai ansa tambayarsa ta biyu, cewa da aka yi magana mutum 40 ana nufin sai wanda suke da ilimin hukunce-hukuncen sallar gawa, ko kuma ana nufin wanda dai za su yi masa addu'a ake nufi? Kuma abin nan ne abin takeici ne a ce kana musulmi baka san me ake yi a sallar gawa ba abinda ake kullun akwai wadanda saboda sakaci da rashin damuwa da sha'anin addini ba su sani ba amma ba haka ya kamata ba na ga wani interview da aka yi da wata channel ta yi ta kasashen larabawa da larabawa ana tambaye su game da sallar gawa ya ake yin ta to duk dai wanda na ga clip din ba wanda ya ansa wani ya ce bai taba yi ba shi bai taba shiga sallar gawa ba wasu kuma su ce a wannan tambayar ta malamai ce sai malamai wasu su ce raka'a biyu ce wanda suka ce raka'a biyu ce to kaga wannan abin takeici ne tunda har za a iya samun musulmi ba su yi karanta fatiha ba to kaga babu mamaki a samu waɗanda ba su san me ake a sallar jana'iza ba tunda har kana shiga ana cika sahu da kai ya kamata a ce ka sani kuma ba wani abu ne mai wahala ba kamar yadda na yi bayanin nan na gama bayanin yadda ake sallar jana'iza ba wani kayan gabas ba ne ya ce sai wani da wani ne sai an taƙarƙare ake iya yin ta fatiha da sura a mazhabar malikiya ma ba sura amma dai a sunnance akwai sura duk fatiha da sura sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a sai sallama shikenan mun gama koyar da sallar jana'iza za mu ci gaba da karatu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
نعم الله سبحانه وتعالى يتشوى النبي موسى يتشوى النبي موسى عليه السلام واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كهذا هننك أجيفنك تأجيفن جكينك تخرج بيضاء zai fito fari sal min gairi su'in ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka irin manyan ayoyin mu izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi wajen fir'auna lalle shi yayi shishigi ko ya ketare iyaka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya wa annabi Musa alayhi salam yana koya masa mu'jiza ta biyu bayan nuna masa mu'jizar jefar da sanda da zama miciji sai kuma yake bashi wata mu'jizar ta biyu wanda ita ma za ta zama dalili ne da yake nuna cewa shi annabin Allah ne kuma da ita zai tabbatar da gaskiyar manzancinsa zuwa ga fir'auna da mutanensa wannan mu'jiza ita ce waqum yadaka ila janahika ka hada wato hannunka da kuibinka kuibin jikinka wato ka saki hannunka ya hadu da kuibin jikinka bayan ka shigar da shi cikin rigarka shi yasa yazo a wani ayar wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka cikin rigarka in ka shigar da shi cikin rigar sai ka hada shi da kuibinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe fiffikensa da jikinsa shine ma'anar abin da ka haɗa hannunka da jikinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe shi yasa aka yi amfani da janah yana nufin fiffike ce wadmum yadaka ila janahika ka haɗa hannunka da kuibinka ya takhruj bayda wannan hannun zai fito fari sal min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba wato zai fito fari sal ba tare da wata cuta ta sa shi farin ba wato ba cutar albaras ba ce wadda ta sa shi hannun ya yi fari a zai fito fari abin sha'awa duk wanda ya gansa zai yi sha'awa kamar da muka ce a fatar jikin annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a hadisi as adam ne wato fartar wankan tarwa ba fari bane tas ba fari bane tas irin fari farin larabawa ko turawa yana da duhu duhu haka a jikin sa to saboda haka yayin da ya fito hannunsa ya fito yana haske to zai zama ya sha bamban da sauran hasken jikin sa Allah subhanahu wataala yace yayi wannan kuma yace hannun zai fito min ghairi su'in ba tare da wani alamar cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban in aka hada da waccan ayar ta farko wato mu'jizar farko ita ce mu'jizar sanda to wannan aya ce ta biyu kamar yadda Allah subhanahu wataala yace fadhalika burhanani min rabbik waɗannan hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi da zaka je da su wajen fir'auna da jama'arsa fir'auna da fadawansa innahum kanu qauman fasiqin lalle fir'auna da mutanansa sun tabbata mutane ne fasikai saboda haka wannan hujjoji ne guda biyu linuriyahu min ayatin al-kubra mun yi haka kamar yadda muka nuna masa yadda sandarsa ta jirkice ta birkice ta koma miciji kumurcin miciji hannunsa kuma ya koma fari sal yana ba da sha'awa ga wanda suka gan shi to wannan ɗaya ce daga cikin manya-manyan ayoyinmu wanda muka ba wa fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa fir'auna ayoyi afwan ya ba wa annabi Musa alaihi salam ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da annabcinsa guda tara walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba wa annabi Musa ayoyi tara bayyanannu wato wanda suke fili a fili karara Allah subhanahu wataala ya ambaci guda biyu anan da su da aka yi masa training a kansu a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya faɗi wajen guda bakwai laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yarji'un kuma inda yace fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat waɗannan ayoyi ne guda bakwai in gaɗa su da waɗannan guda biyu sun zama ayoyi guda tara to waɗannan ayoyi guda tara Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa alaihi salam don ya tabbatar wa da fir'auna da mutanansa cewa shi annabin Allah ne kuma ga abin da Allah ya aiko shi da shi ya gargaɗi fir'auna ya ja kunnensa akan abin da yake yi na zalunci na cutar da jama'a da yake da bautar da banu Isra'ila da yake yi kuma ya ja kunnensa ya gargaɗe shi akan abin da yake yi na da'awar allantaka ko da'awar rububiyya cewa shi ubangiji ne Allah ce to waɗannan guda biyu ne mun yi haka ne don mu nuna maka manya-manyan ayoyinmu waɗanda suke tabbatar maka da gaskiyar manzancinka da kuma hakikanin abin da ka zo da shi domin ka nutsu zuciyarka ta nutsu kuma iliminka da ubangiji subhanahu wataala ya karu ka yadda da cewa ubangiji subhanahu wataala zai tsare ka zai kare ka zai kuma baka nasara akan abokin gabanka shine fir'auna da mutanansa sannan Allah ya ce da shi
idhhaba ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
الله يجي اذهب إلى فرعون إنه طغى كتفزوا فرعون كتفوجا فرعون للشي يا وجه إياك قال رب اشرح لي صدري النبي موسى يقول يا أبنجينا كيلوتا من إرجينا كبوتا من إرجينا ويسر لي أمري كسوق قامن الأمرينا واحلل عقدة من لساني كورولي كل ديك كان هرشينا يفقه قولي دنسو فينشو مغنطا وجعل لي وزيرا من أهلي ka sanya mun waziri daga dangi da Haruna akhi wato Haruna dan uwana ushdud bihi azri ka karfafu gwiwata da shi wa ashriku fi amri ka sashi cikin lamarina kai nusabbihaka kathira domin mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira wa ambace ka da yawa innaka kunta bina basira lalle kai ka tabbata mai ganin mu ne waɗannan Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam bayan duk ya bashi waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda za su zama masa garkuwa a gaban abokin gabansa Fir'auna da mutanensa kuma su zama masa aya wacce za ta tabbatar da annabcinsa wanda daman ɗabi'a ce ta annabci Allah subhanahu wataala duk annabin da ya aiko yakan bashi aya wato yakan bashi aya aya ita ce mu'jiza Al-Qur'ani yana kiranta aya babu inda aka kirata da lafazin mu'jiza malamai ne daga baya musamman malaman kalam su suke kiranta mu'jiza wato mu'jiza ana nufin abin da yake gagara koyo shine ma'anar mu'jiza gagara koyo amma Al-Qur'ani ayat Allah yake kiran su ayoyi ayoyi saboda aya ce ma'ana alama ce da take tabbatar da gaskiyarka to duka annabawa Allah yana ba su aya wacce ita ce take tabbatar da cewa su annabawan Allah ne bambancin aya da abin da surkulle da saddabaru na matsafa ita aya na farko hakika ce abu ne da gaske na biyu kuma tana samuwa ne a hannun mutum mai gaskiya sabanin surkulle ko sihiri yana iya zama surkulle ne ba gaskiya ba ne saddabaru ne rufa'ida ne daba ne yana iya kuma zama gaskiya din ne amma kuma ya fito daga hannun wanda ba mai gaskiya ba to wannan shi ake cewa sihiri ko ake cewa abin nan a saddabaru ko rufa'idu haka su annabawa kasancewa su masu gaskiya ne tashin su ba a san su da wani abu ba in banda gaskiya da kyawawan dabi'u to ubangiji yana hada su da wannan da ya zama dalilin da yake tabbatar da gaskiyar su to bayan Allah subhanahu wataala ya bashi wannan sai ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha ka je wajen fir'auna Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam cewa ka je wajen Fir'auna Fir'auna wanda yake sarautar Masar da yake shi yake sarautar Masar a lokacin shi ne kuma ya nada kansa a matsayin Ubangiji ya nada kansa a matsayin Allah ya razana mutanansa da Banu Isra'ila akan cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi yace shi bai ma san suna da wani abun bauta na gaskiya wani abun bauta ba ba shi ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bautawa ba banda ni kaga wannan ita ce take wannan maganar ita ce take kara tabbatar da cewa shi ba Allah bane inda Allah ne ya zai kafa hujjar allantakarsa da rashin ilimi hujjarsa shine rashin iliminsa ma alimtu ban sani ba to Allah ya ce mu akwai inda Allah ya taɓa cewa ban sani ba to kaga tun daga nan ya tabbata ba Allah ba ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka in ma kuna da wasu gumaka a gidaddajinku da kuka boye kuna bautawa to ni ne babban su to kuma ya bautar da banu Isra'il yana gallaza musu shi kabilarsa kabilar kibt ne kibt ibn bakibt ne ba cikin kabilar banu Isra'ila yake ba amma mutanen banu Isra'ila su ne waɗanda a lokacin yake gallazawa su waɗannan suke da mulki su Fir'auna da mutanensa su kuma kabilar su kabilar kibdawa ce su kuma banu Isra'ila jikokin annabi Yaqub ne alaihi salam saboda ka amanta cewa annabi Yusuf alaihi salam ya zauna a Masar da shi da mahaifinsa da danginsa saboda ka banu Isra'ila sun hayayyafa sun yawa abin nan saboda ka lokacin da Fir'auna ya zo haka shi kuma ya zo da wannan mulkin nasa na kama karya sai ya zamana yana ta bautar da su ya kama su ya daddaure su matansu ya rika mai da su ainihin ma'aikata su suke masu ayyuka a gida yana bautar da su kuma yana kakkashe mazan saboda gudun kada a samu wani wanda zai fito yayi jayayya da shi akan mulkinsa tunda babu waɗanda za su iya fitowa su yi rigima da shi akan mulkinsa sai maza don haka in namiji ne sai ya kashe shi, in mace ce kuma sai a dauke ta a kai ta ta ci gaba da bauta a gidajen ibdawa, a gidajen Fir'auna da shi da mutanansa. To annabi Musa alaihi salam ya tashi a cikin su, ya girma a nan gidan, ya san kome yake faruwa, shi dai gashi ba cikin su yake ba, amma Allah subhanahu wataala dan ya nuna wa Fir'auna cewa bai isa ba, wanda zai ja da shi din kuma ya sanadiyar halakar sa, shi da hannunsa zai rene shi, ce alam nu rabbika fina walidan wa labista fina umraka sinin min umrika sinin, ashe ba mu rene ka kana dan kankani ba, kuma ka tashi a gidan nan ka girma yana masa gori, wato a gidan a nan gidan muka ciyar da kai, muka shayar da kai, muka tufatar da kai, muka yi maka goma ta arziki, karshe wa fa'alta fa'alataka allati fa'alt, ka zo kai aikar da kai, ka kashe mana dan uwa ka gudu. Saboda a nan yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa alaihi salam, ya gana da shi, ya kuma ba shi wannan babban aiki, ya ce izhab ila fir'auna, ka tafi wajen fir'auna. Wannan tafiya ce ta musamman, daman can annabi Musa ai ya fito ne zai tafi Masar, daman can garin fir'aunan zaya. To amma yanzu wannan tafiyar da aka umarce shi da ita tafiya ce ta musamman, tunda shi da kansa ma ya fahimci haka, bayan duk abin da Allah ya nuna masa na mu'ujizozi, ya fahimci cewa ga abin da ake bukata a wajensa. Aka ce ya je wajen fir'auna, innahu tsaga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka, ya ƙetare iyaka nan, dan a gaya masa dalilin da ya sa aka aike shi wajen fir'auna. An aike shi ne wajen fir'auna domin ya je ya isar masa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya kirawo shi zuwa ga ya canza halinsa da ɗabi'arsa, ya dawo ya yarda cewa shi bawa ne ba Ubangiji ba ne, shi ma a ƙarƙashin mahaliccinsa yake Allah, kuma ya daina gallaza wa banu Isra'ila, yana zalunta su yana bautar da su. Wannan shi ne abin da ake buƙatar annabi Musa alaihi salam da shi, tun daga lokacin annabi Musa alaihi salam ya san an ba shi gagarumin aiki, an ba shi aiki ba ƙanƙani ba, domin ya san wane ne fir'auna, ya san halin fir'auna, ya san kausar zuciyar fir'auna, ya san girman fir'auna, innahu kana aliyan min al-musrifin, yana ce mutum ne mai girman kai, kuma waɗanda suke da wato zarmewa cikin lamarinsu, duk abin da za su yi to sai su wuce iyaka a ciki. Min al-musrifin, yana daga cikin masu wuce iyaka, in azabtarwa ce, in wahalarwa ce, in ma mai zai yi to sai ya wuce iyaka. Annabi Musa alaihi salam ya san da wannan, don haka sai ya roƙi Allah subhanahu wataala wasu buƙatu don ya taimaka masa zuwa ga wannan aikin nashi. Annabi Musa alaihi salam bai ce ba zai iya ba, bai ce ya Allah ina jin tsoron kada fir'auna ya zalunce ni ba, ko kada fir'auna ya cuce ni, a'a, ya yarda, ya karbi umarnin Ubangiji subhanahu wataala, kuma wannan nauyi da Allah ya ɗora masa ya ji ya gani, wanda zai nuna maka dakewarsa, ya karbi wannan umarni na Ubangiji. To amma duk da haka komai yana da asbab, komai yana da asbab, annabawa su karan kansu ba a ce su tsallake asbab ba, daka komai suna bin wannan asbab alkauniyya alqadariyya da Allah subhanahu wataala ya aji. Shi yasa za mu ga tashin annabi sallallahu alaihi wasallama, dukkan matakai da ake ɗauka na kare kai, na tsare kai, na waye, duk ya ɗauka, bai ce shin da shi annabi ba ne, sauraka ga gaba gaɗi, zai je ya tunkari su Abu Jahal, zai je ya tunkari su Ubay ibn Khalaf da sauran manya-manyan kafirai, ya yi taho mu gama da su, ce saboda shi annabi ne, Allah yana tare da shi, mala'iku ma na tare da shi, wani mala'ikatu ba'da zalika zahir, a'a, sai zama yana da asbab. Da'awar tashi ya fara sirriyan, a ɓoye a ɓoye yake yi, ga wannan a gaya masa, ga wannan a gaya masa, bai fito ya faɗa ba sai da Allah ya ce to bayyana, fasda bima tu'mar, sai aka ce to ka fasa ƙwai yanzu, ka faɗi komai, sannan ya tara su ya faɗa. Kuma bayan haka ya koma gefe a gidan ɗaya daga cikin darul arqam, ibn abil arqam, a gidan suke zama, a ciki suke ibada, bai je ya ce sai sun yi raba masallaci mai alfarma su ma anan za su roƙa zuwa suna haɗuwa suna ibadarsu ba a'a ya kyale su Abu Jahal da sauransu su je can shi kuma yana gidansa wani sahabinsa a ɓoye ba wai fito kan da kansa yayi ba kafin Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya fito da shi haka nan kuma bayan ya bayyana kansa ya ci gaba da haƙuri da juriya har lokacin da Allah ya umarce shi da ya hijira kafin ya hijira ya ce wa sahabbansa su yi hijira su tsere da addininsu da mutunci zai rayuwarsu suka tafi Habasha bayan nan shi ma Allah ya sa shi ya hijira wajen yin hijirar nan dukkan matakai da za a ɗauka da ya ga cewa ya kai inda Allah ya ce je ya ɗauke su a asirce ya nemi sayyidina Abubakar a asirce aka nemi wanda zai ja musu jagora a asirce suka sake hanya suka yi waye wannan yana nuna maka cewa kada ka ji cewa ko abinda kake ji abinda kake kai gaskiya ne ka ce ba za ka ɗau asbab ba ba ka ɗauki ba ka riƙe al'asbab ba dole ka bi matakai irin yadda rayuwa take gudana da su don haka annabi Musa alaihi salam anan bayan ya gamsu da cewa wannan saƙo wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora masa zai je ya isar da shi to amma ga buƙatunsa a gurin Allah subhanahu wataala domin ya san ya an dora masa abu mai nauyi shi kadai aka bashi to abin zai wahalar da shi musamman ma kuma ka amanta sai fa da ya kashe wani dan uwansu ya gudu kuma yanzu ya koma ya je yana cewa fir'auna kai fir'auna ba gaskiya kake kai ba kaza 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 da can shi afa mai laifi yake neman sa ake wanted ne to kuma yanzu wanted ya dawo kuma yana nuna fir'auna dan yatsa kaga akwai matsala to amma tunda Allah ne ya ce ya je ba zai ja da Allah ba kuma ya san Allah yana tare da shi to sai ya roki Allah subhanahu wataala abubuwan da za su taimaka masa wajen ya ga cewa wannan aike da aka dora mashi ya isar da shi na farko ya ce rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka buɗa min kirjina ka yalwata min kirjina abinda ake nufi da yalwata kirji ya zama da zai iya shanye duk wani wulakanci duk wata bakan magana zai jure masa annabi Musa alaihi salam kamar da suke cewa yana da fishi kamar yana ga kissar sa da lokacin da Isra'ila ne ya nemi taimakon sa fa idha alladhi sabana yastansiru bil amsi yastasrifu la kafin nan ya ayat take ne فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه يا فتو يا غب اسرائيل ده اسرائيل شي دن قبيلسا ده kuma daya daga cikin mutanen fir'auna jama'ar fir'auna ya ganshi yana zaluntar wannan ba isra'ili isra'ilan daman ba su da wani galihu cikin kaskanci suke rayuwa sai ga wannan ba kibdan yana cutar da shi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ya nemi wannan da yake cikin jama'arsa ya neme shi cewa da Allah ya taimaka masa dan ya san shi ma a gidan fir'auna yake haka ya san zai iya masa abin nan annabi Musa alaihi salam yana zuwa fa wa kazahu sai ya laushi wancan din fa qada alaihi dan take ya fadi ya mutu irin laushin nan na kwab daya kawai sai gashi ya abin nan wanda yake nuna maka cewa kakkarfa ne annabi Musa alaihi salam yana da karfin jiki kuma kissar mala'ikan mutuwa da ya zo kamar da yake cikin sahih al-bukhari ya zo ya ce annabi Musa ya kawo ransa annabi Musa bai gane mala'ika ba ne don ya zo a surar mutum kawai ya ce kawo ba ni ranka dan da take annabi Musa ya mare shi sai da idansa ya tsiyaye wani yana maka karfinsa to irin su suna buƙatar inshirahis sadr wanda Allah zai ba wa annabci to yana buƙatar ya zama yana da juriya yana da haƙuri yana da yalwar kirji duk abinda aka gaya masa zai haɗewa za a gaya masa baka za a ci mutuncinsa amma zai haɗe ba zai fusata ba nan da nan ko ya ce zai yi addu'a Allah ya halaka su ko kuma ya ce zai ɗauki wani mataki na ramuwa to sai ya roƙi Allah rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina in zama da ina iya jure dukkan wani wata magana ta batanci duk abin da za a gaya mun zan kawo da kai domin wannan zai taimaka masa shi yasa annabin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta shi fa bi rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlika saboda rahmar Allah ne kake tausasa musu wato Allah yayi ka mai tausasawa wa law kunta faddan da ka kasance mai kaushin wato mu'amala ghalid alqalb mai kaushin zuciya lam faddu min hawlika da duk sun watsi sun barka da wannan ka iya jawo hankalinsu ka iya abin nan saboda ka zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an caku mukwalarsa an gaya masa bakar magana amma ba zai rama ba wannan duk yana daga cikin si'atus sadr Allah yana gaya masa wasbir ala ma yaqul kai hakuri akan abin da suke faɗa to Annabi Musa alaihi salam shi ma ya san za a cutar da shi tunda ya dauko abin da ba bai yi ma komai ba a zaman to wasa ba Isra'ili za su za a iya cutar da shi uzina min qabla an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana to bare kuma ya zo da wani sako wanda zai kalubalanci Fir'auna da shi dole ya tabbata za a cutar da shi tunda za a cutar da shi yana buƙatar hakuri sai da Allah ya ce laqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasrullah an ƙaryata manzanni gabaninka kuma an cutar da su wa uzu an cutar da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zama kamar wanda suka cutar da Annabi Musa kaga shi kansa an cutar da shi to ya san haka za ta faru don haka yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi yalwar kirji ta yadda ko menene aka yi masa zai iya haƙura zai iya shanyewa zai iya kauda kai an yi kamar ba a yi ba ya gani kamar bai gani ba ya ji kamar bai ji ba to sannan ya du'a ta biyu ya ce wa yassirli amri ka sauƙaƙe min al'amurana domin ya san hanyar da aka ce ya bi hanya ce mai wuyar sha'ani haɗa take cike take da ƙalubale iri-iri wanda zai je ya tunkari jabberin mutum wanda a duniya a lokacin ba irinsa wanda yake ji da ƙasaitar mulki yana ga ga ƙarfin mulki ga zalunci ga azzalumai kewaye da shi a ce ya je shi ake so yanzu ya je ya tunkara ya gaya masa gaskiya kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa yana azabtar da su aka ce ka je ka ƙwato su to babu shakka wannan aiki ne mai wahalar gaske yana buƙatar Ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙa masa al'amarinsa ya kawo masa sauƙi a cikin lamarinsa to haka dukkan wani wanda zai Allah subhanahu wataala zai dora masa alhakin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ma annabawa ba to yana tare da ƙalubale tunda magana ce zai faɗa ta gaskiya masu son su ji ta 'yan kaɗan ne wanda ba sa son su ji ta su suka fi yawa kuma a ko'ina a kowane zamani masu son su ji gaskiya kaɗan ne marasa son su ji gaskiya su suka fi yawa to a ce a irin wannan yanayi ka je ka faɗi gaskiyar ka san dole za ka ji baƙar magana za ka ji habaici za ka ji ba'a za a fito gabanka a zage ka komai ba za a gaya maka to dole ka nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa maka al'amarinka ta yadda za ka iya cimma burinka cikin wato wani salo wanda yake mafi sauƙi saboda ka yi roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya ce wa yassirli amri ka sauƙaƙa min al'amarina sannan abu na uku ya ce wa hlul uqdatan min lisani ka warware ƙullin da yake kan harshe na yafqahu qawli dan su fahimci maganata a nan yana neman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka masa ya sa harshensa da zai yi amfani da shi wajen isar da saƙo ya zama na babu nauyi a kan harshensa Annabi Musa alaihi salam yana da nauyin harshe wajen magana wasu sun ce yana da in'ina yayin da yake magana wanda yake da in'ina kuma in'ina mai ƙarfi shi yasa anan aka kira ta uqda kuma aka yi tankirinta aka ce uqdatan min lisani ba a ce uqdata lisani ba ce uqdatan dan tankir din ya zama litta'zim ko litta'wil wato ƙulli ne na in'ina a bakinsa babba da baya ba zai iya tsayawa yayin bayani har a fahimci hujjarsa da wuri ba. Sauna kai roki Allah subhanahu wataala ya warware masa wannan kullun daga bakinsa, ya zamana yana iya magana cikin fasaha yadda maganganunsa za su fito. Ayoyin da suka bada labarin annabi Musa alayhi salam alqur'ani suna nuna mana cewa Allah subhanahu wataala ya warware masa koda kuwa bai zama ya daina yi gaba ɗaya ba, amma dai yana iya bayanin da za a fahimce shi. Shi yasa a wani gurin ya nemi a haɗa shi da ɗan'uwansa Haruna, don ɗan'uwansa Haruna shi mutum ne wanda yake da fasahar gaske mai azancin magana, cewa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni, yace ɗan'uwana Haruna ya fi ni fasaha, ka aiko shi ya zama tare da ni ya karfafe ni yana gaskata ni, ni akhafu an yukadhibun, saboda ina jin tsoron su karyata ni. To abinda zai nuna maka cewa wala Allah akwai wani abun ba duka ne ya rabu da shi ba, inda Fir'auna yake masa gori yana cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin wa la yakadu yubin, ki cewa yanzu ashe ba nike da mulkin Masar ba, Masar ba a tawo ba ce, ga koramu nan suna gudu a karkashin, suna gudana a karkashin gidaje na, afala tubsiruna, wai ba ku gani bane, yake gayawa jama'arsa am ana khairun, yanzu ni ne nafi, am hadha alladhi huwa mahin, ko wannan mulakantaccen wala yakadu bin, wanda ko magana bai iya yi, kaga wannan yana nuna cewa to ko dai ya zamana akwai wani dan abu da ya rage a harshen sa, wanda har ta sa Fir'auna yake hujja da cewa ya fi shi fasa, na fi shi iya magana, shi wala yakadu bin da kare yake iya bayani, ko kuma a'a yana tuna masa baya ne, yana tuna masa baya ne cewa kai da ma muka san ka ko magana baka iya ba. To ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi fasaha wacce zai isar da sako kuma a fahimce shi, don wannan yana ɗaya daga cikin buƙatar da da'awa take da ita, mai da'awa yake da ita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin al'ummar sai kowa fasaha, yafi kowa fasaha. Ubangiji subhanahu wataala ya bashi jawami'ul kalim da zai dunkule magana wacce in kai zaka faɗe ta zaka jima kana tarara gefe kafin ka kai ga abin da ake so a ce, amma shi a cikin ɗan kalmomi uku huɗu sai ya faɗa kuma a fahimce shi. Shi yasa wato akwai takaici matuƙa da gaske wani ya riƙa fitowa yana cewa a daina karanta hadisai, waye isa ya gane hadisan manzon Allah, wato maganar manzon Allah ba ta ganuwa amma maganar shi za a iya a gane, wanda kuma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko ya isar da sako, idan har yanzu maganar sa ba a gane ta, ya san aiken da aka yi masa ba zai yi, bai cika ba kenan. Babu wani hadisin da za a fassara maka, na'am zaka wata kila a yi ta maka sharhi ta ƙara maka bayani amma ba za a ce baka gane ba, a ce maka wai fata-fata an gaya maka, na ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, wanda dai yayi aiki ba mu muka sa shi ba an bar masa da kayansa, sai a kasa ganewa, me zai hana a gane? Ta abinda zai hana a gane illa iyaka kawai malamai su gaya maka cewa to wannan ya kunshi kaza, ya kunshi kaza, ya kunshi kaza, sai ta ƙaro maka wasu abubuwa da za su shiga ƙarƙashin maganarsa, amma ba wai dan ka kasa gane tushen maganar ba. Don haka ba ƙaramin cin fuska ba ne ka ce wai ba a gane maganar manzon Allah, wai shi manzon Allah ya yi magana ba a ganewa. Ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari daga hadisin Abdullahi ɗan Abbas yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalima aadaha thalathan hatta yufhama an, annabi in yayi magana yakan maimaita sau uku dan ma a rike abin da ya faɗa a fahimta, hatta yufhama an, har a fahimci abin da yake faɗa. Aisha tana cewa kana la yasrudu alhaditha kasardikum hadha. Annabi baya magana haka yayi ta zubo shi zururur haka kamar yadda kuke yi, yana magana ne daya bayan daya daki daki. To wanda Allah ya bashi irin wannan kace wai shi yayi magana ba a ganewa, kai taka in kai a gane, mana ka fi shi fasaha, ka fi shi azancin magana, ka fi shi yadda zai isar da sako. Nabi ya isar da sako, isarwa yadda kowa aka karanta masa zai fahimci abin da ake nufi. Na'am, akwai abin da ya shafi fadada bayani, shi kuma fadada bayani yana biyo bayan sanin wasu maganganun ne nasa. Zan fadada bayani akan wani abu, zan kawo wasu maganganun ne nasa wanda su yi a wasu gurare su kara sharhin abin, amma ba wai dan ba za a gane abin da ya faɗa a karin farko ba. To shi ne anan Annabi Musa alayhi salam ya nemi wannan, sannan ya ce waj'alli waziran min ahli, ka sanya mun waziri daga dangina, Haruna akhi, wato Haruna dan uwana. Anan ya roki Allah subhanahu wataala ya ainihin sanya masa mataimaki wanda zai taimaka masa wajen isar da sako, sakon da Allah subhanahu wataala ya dora masa. Kuma ya roki Allah subhanahu wataala wannan mai taimaka masa ya zamo daga cikin danginsa. Me yasa ya ce daga cikin danginsa? Saboda ya fi sanin sa, ya kuma fi sanin amfaninsa, zai masa amfani, sannan kuma zai fi zama ansahu lahu, yakunu ansaha lahu, zai fi faɗa masa abinda zai ya fi dacewa. Yayin da ya zama wansa ne, Haruna wansa ne, wasu ce ya girbe shi da shekara ɗaya, wasu ce da shekara uku, kaga shi zai fi gaya masa abinda ya fi dacewa ya gaya masa, sabanin wani wanda watakila bai saba ma da shi ba, wannan wansa ne. Sai ya ce a sa mun waziri, shi ne mai bani shawara wanda zai taimaka mun, min ahli daga dangina. Sauraka ba laifi ba ne don an ɗora maka wani nauyi, ka nemo wani daga cikin dangin ka ya taimaka maka, matuƙar dai ya cancanta, ba laifi ba ne. Don za ka ce ana cewa game da ‘yan shi’a suke cewa sayyidina Uthman a gwamnatinsa ya jawo danginsa, kasan yana daga cikin abin da suke zagin sayyidina Uthman da shi, cewa duk da aka naɗa shi khalifa duk ya jawo danginsa. Yana nufin danginsa fa ba wai ƙannansa ko wasu ‘ya’yansa ko a’a, ana nufin ‘ya’yan baffanninsa wanda suka fito daga ƙabila guda ɗaya, Banu Umayya, da suka fito daga ƙabilar Banu Umayya. Shi ne dangantakar da ake nufi a nan, wadda dangata ce mai faɗi, ba wai ya ɗauko ƙanin matarsa ba ko man matarsa ko wani ɗansa ko wani jikansa ko wani, a’a, ya ɗauko su ne da cikin ƙabilar Banu Umayya ya ba su aiki. Shikenan sai ya zama abin zagi, ya zai kawo dangin sai ya sa a cikin gwamnati, wanda ba abin zagi ba ne. Na farko dai ƙabilar Banu Umayya ƙabila ce da ta fi kowace cikin ƙabilun Qurayshawa faɗi, ta fi kowace yawa. Saboda tunda sun fi kowa yawa, dole su fi yawa a cikin gwamnati, ba dalilin da zai sa ka ce suna da yawa kuma su ne kaɗan a cikin gwamnati. Suna da yawa saboda za a fi samun su da yawa a cikin gwamnati. Sannan na biyu, Banu Umayya su ne gida da suke riƙe da shugabanci na Qurayshawa. Abu Sufyan daga cikin wannan ƙabila yake Banu Umayya, shi ne sarkin Makka, saboda sarautar a tare da su take, saboda sun saba da mulki, sun goge wajen sha'anin mulki. Sha'anin mulki ka ɗauko wanda ya san shi ka ba shi, saboda sun saba da mulki. Kamar a ce waɗannan ma'aikata ne sun riƙe muƙamai da yawa, kuma ga an san su da amana, ba an san su ne da ba wanda za ka tura shi ka ce wannan bacuci ne ko an taɓa ba shi muƙami ya yi sata, babu wannan. Ba wai da wannan ake tuhumarsa ba cewa ya saka ɓarayi, a duk amintattu ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa kusan su suka fi yawa cikin waɗanda ya ba wa ayyuka. In koma sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawancin ma'aikatansa daga ƙabilar Banu Umayya, saboda su suke da faɗi, suke da yawa. Sannan sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, duk sun sa su a cikin gwamnatinsu. Sayyidina Ali da ya zo shi kansa, ai da yawa daga cikin danginsa ya sa su a cikin gwamnati. Amma da yake nema ake sai an soki sayyidina Uthman, saboda sai ake sukan shi da wannan. To ga Annabi Musa alayhi salam, shi gaba ɗaya ma annabtan ya nema masa, ba wai aiki ba. Shi yasa ake cewa babu wanda yake da abin da zai goranta wa ɗan uwansa kamar yadda Annabi Musa yake da shi akan ɗan uwansa. Domin duk abin da za ka ba ɗan uwanka, bai wuce ba zai kai annabci ba ka roƙa masa wani abu lan ka yi kuɗi ka taimaka masa shi ma ya kuɗi kana dan kasuwa ka jawo shi ka sa cikin harkar kasuwanci kana ma'aikaci ka jawo shi ka samu masa aiki bai wuce wannan ba in kana malami ka samu masa gwamnati ka koyar da shi ilimi ko wani abu to wannan shi annabci ya nema masa shi yasa aka ce babu wani wanda yake da minna akan wani kamar yadda Abu Musa yake da minna akan Haruna shi dungurungum cewa ya bashi ma annabci to ja'alli waziran min ahli ka sanya mun mataimaki daga cikin dangina wannan shi yake nuna maka mustahabbi ne abu ne mai kyau ƙwarai da gaske a mutum ya zama yana da wani abu na nauyi da aka ɗora masa ko na shugabanci to ya zama yana da masu ba shi shawara amintattu ya jawo amintattu kusa da su waɗanda za su taimaka masa wajen sauki nauyin da yake kansa su taimaka masa wajen tabbatar da gaskiya da rushe ƙarya su taimaka masa akan wannan saboda haka duk sanda amana take da girma wacce aka ɗora mutum to babu shakka buƙatuwa zuwa ga mai taimako kuma nan ma yana girmama yanzu wanda za a ba wa annabci ba ɗaya ke da malami ba idan annabi yana neman mataimaki to in ai malami yana neman mataimaki to annabi ne mataimakin da zai nema sai ya fi wannan wanda za su taimaka masa wanda mataimakan da za su taimaka wa ciyama sai sun fi na kansila wanda mataimakan da gwamna zai nema su taimaka masa su ba shi shawara sai sun fi na ciyama wanda na shugaban ƙasa zai nema sai sun fi na gwamna saboda haka kullama kanatil amanatu azhar ko aqwa ko a'zam kanatil haja ila almu'in azhar sanda amana ta zan tana da girma to buƙatuwa zuwa ga mai taimaka maka tafi fitowa fili kana da buƙatar waɗanda za su taimaka maka to kuma dukkan wani wanda Allah zai bashi shugabanci ko ya sanya shi mai dukiya ne ko ya sanya shi dai yana da wata daraja to kaga ana kusantarsa ko yana so ko ba so sai an kusance shi ba wani abu bane wanda zai zaba wa kansa babu wanda za a bashi shugabanci ya ce ba wanda zai matso kusa da shi babu shi dole ko yana so ko ba ya so to kafin waɗanda suke lalatattu su baibaye shi har su zama su suke bashi shawara to yayi maza ma zai samu waɗanda za su zama masu bashi shawara waɗancan ba zai iya ture su ba za su zo amma ya zama na ba su suka mayar da shi masu bashi ba suka mayar da kansu masu bashi shawara ba a'a shi ya riga ya samu masu bashi shawara tuntuni wannan alama ce ta cewa bawa zai samu taufiki daga Allah a cikin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa مستخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله نبي باب ونو أن ذا أباش ونشو قبنشي يما يقرب ونشو قبنشي إلا له بطانتان سينا دما سباش شاور مشاور تائلي بيو سينا دما شاور تائلي بيو بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه mashawarta waɗanda za su rika umartar sa da alkhairi kuma suna kwadaitar da shi a kansu sannan wa bitanatun ta'muruhu bisharri wa tahudduhu alayhi da kuma mashawarta waɗanda kullun kuri suke su yi masa angiza mai kan turuwa suna ba shi muguwar shawara suna kuma karfafar gwiwa sa a kanta wal ma'sumu man asabahu Allah ba wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi wannan kuma haka yake in ka duba waki haka abin yake duk wanda Allah zai ba wa shugabanci to sai kaga akwai irin waɗannan bi tare da shi akwai waɗanda za su gaya masa gaskiya su yi ta kwadaitar da shi a kanta akwai kuma waɗanda za su yi ta ba shi muguwar shawara su kuma kwadaitar da shi su karfafi gwiwarsa a kanta babu wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi saboda haka idan wannan annabawa da khulafa haka al'amarinsu yake to babu shakka waɗanda ba su kai su ba cikin shugabanni da cikin malamai dole abin nasu sai ya zan haka ne su ma saboda haka mutum ya kokari ya jawo waɗanda suke za su amfane shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki suna amfanarsa suna kusantarsa kamar yadda mutanen banza munafikai suna kusantarsa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai mutanen kirki sahabbai manya-manya akwai kuma munafikai wanda duk za su zo a zauna in aka tashi shawara har da su ake zama tunda ba iya korarsu ba da su za a zauna a yi shawara to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san su wane ne yake sauraron shawarar su ya san su Abubakar ya san su Umar ya san su Uthman ya san su Ali ya san su sauran manyan sahabbai khiyarus sahaba al-asharatu al-mubashirin bil janna ya san su su suke ba shi shawara wadancan kuma za su zo ba wai ya kore su bane duk wanda ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a korarsa kamar yanda sayyidina Umar cikin sayyid al-Bukhari yake cewa ya rasulullah yadkhulu alayka al-barr wal-fajir mutumin kwarai da mutumin banza duk suna shiga gidanka lokacin kafin farlanta hijabi yace to law amarta ummahatil mu'minin bil hijab da ka umarci matanka su rika hijabi wanda daga ba ayatul hijab ta sauka Allah ya saukar da ayatul hijab idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to kafin a saukar da wannan aya sayyidina Umar yake faɗa wannan wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana zuwa wajensa to amma ba kowa ya rika abokin shawararsa ba akwai waɗanda suke ba shi shawara sune mutanen kirki don haka yana daga tawfiqin ubangiji subhanahu wataala ga shugaba ya datar da shi da masu ba shi shawara na gari ya datar da shi da wuzara na gari annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda imamu Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man waliya minkum amalan fa arada Allahu bihi khairan ja'ala lahu waziran salihan in nasiya dhakkarahu wa in dhakkarahu a'anahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya wato aka dora masa wani aiki ya shugabanci al'ummata ko kuma aka bashi wani aiki cikin na shugabanci Allah ya so shi da alkhairi annabi yace sai ya sanya masa mai bashi shawara na kwarai in ya manta ya tunatar da shi kuma in ya tunatar da shi ya tuna ya taimaka masa kaga kenan wanda Allah bai nufe shi da alheri ba to sai ya sama ya sa masa ya hada shi da abokin shawara na banza wanda shi kuma zai rika kokarin kawar da shi daga aikin alkhairi in ma ya tuna ya kokarin mantar da shi saboda haka yawanci zaka ga cewa waɗanda Allah yake ba su shugabanci ana fito musu ne wato ana cutar da su ne ta bangaren masu ba su shawarwari koda ko su sun kasance mutanen kirki shi yasa ake bukatar a jawo mutanen kirki a kusa a kuma rika sauraron su a ba su dama su faɗa abin da ya kamata a ba su dama su faɗa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabi Musa alaihi salam ya yi wannan roƙo sauran kuma abubuwa da ya roƙa wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu dora ana ce mun lokaci ya yi abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh